العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسا ورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة كسنشاة تارد وكوشكين ونساب شرنا فتوي الرحمة شرن دي اكي باوكو داما دو من ايكو دا تنبويو ينكو ودن دا سكا شافي الديني درايوه زواغا مالم دو من سامو مبتا kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07030640455 ko kuma akan addressin email na fatoyirahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyirahma dake kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 21 ga watan Safar shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 16 ga watan Agustan shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, kuma ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ينقوا ما سو كلموا رسول ربا أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لبي سنة شوى جاهل شي إلي بيني أكو جاهل شي نائلي مي أكو كما جاهل شي نائيتي أكو الجاهل العلمي أكو كما الجاهل العملي. Dukkan su nau'uka na jahilci guda biyu ana buƙatar dan adam ya kokari nesanta kansa da su bakin gurgudu, ya kokari ya samu ilimin da zai kawar da wannan kansa jahilci a ilimance, kuma ya kokari ya aiki da abin da ya sani dan ya kawar wa kansa jahilci a aikace. Jahilci a ilimi shine zama a cikin rashin sani. Mutum ya zauna ba tare da ya nemi ilimi ba, ba tare da ya san abin da yake wajibi a kansa ba, abin da ya dace da rayuwarsa, abin da ba mai kyau ba da zai guje masa, yadda zai kyautata zamantakewarsa, ya zauna bai san waɗannan abubuwa ba. Wannan shine jahilci na ilimi. Dan Adam Ubangiji Subhanahu wataala ya halicce shi yana zuwa duniya tare da irin wannan nau'i na jahilci, amma kuma ya hore masa hanyoyi daban-daban wanda zai kawarwa da kansa jahilci gurgudan yadda ya amfani da waɗannan kafofi da Allah ya hore masa. Allah yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara la'allakum tashkurun wal afidata la'allakum tashkurun. Allah ya ce Ubangiji shine Allah wanda ya fitar da ku daga cikkunan iyayenku mata, la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara ya sanya muku ji da gani, wal afidata da zukata la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah. Kaga anan Ubangiji Subhanahu wataala ya nuna cewa dan adam yana zuwa duniya bai san komai ba, amma Ubangiji Subhanahu wataala ya hore masa wasu hanyoyi wanda ta nan ne zai samu ilimi. Allah ya hore masa ji da gani da zuciya, wato hankali, wanda su ne kafofi wanda suke taimakawa dan adam ya samu ilimi, ya gani, ya ji, ya yi tunani, ya hankalta. Saboda da gurgudan yadda ya nemi ilimi ya amfani da waɗannan kafofi, ya gurgudan yadda zai fitar da kansa daga wannan jahilci da ya zo duniya da shi. Hakanan Allah Subhanahu wataala yana cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ya ce mun bijiro da amana ga sama da ƙasa da duwar watsu, amma sai suka kiyarda su dauki wannan amana suka ji tsoro. Dan adam ya ce ya ji ya gani shi zai dauka. Allah ya ce innahu kana zaluman, dan adam ya tabbata mai yawan zaluntar kansa ne, jahulan mai kuma yawan jahilci ne to saboda haka sifa ta rashin sani sifa ce da dan adam yake zuwa da ita duniya to amma kuma ubangiji bai bar shi haka nan ba ya nuna masa hanyoyi waɗanda suke ya kore masa hanyoyi waɗanda taron zai samu ilimi sannan kuma ya bashi abinda zai iya gane abinda yake mai kyau da mara kyau ce inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura na khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura haka ubangiji ya ba wa mutum ji da gani wanda hanyoyi ne guda biyu wanda zai taimaka masa wajen ya gane hanyoyi guda biyu da Allah subhanahu wataala ya nuna masa hanya mai kyau domin ya bi da kuma hanya mara kyau domin ya kauce mata Allah subhanahu wataala yana cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallama وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله سبحانه وتعالى يأتي إذا بجري وسو تنا دامك يا رسول الله تبجري والكافرين لسكي مكة تنا دامك فإذا هرزاك إياه yin rami a cikin ƙasa ko ka nemi tsanin da zaka hau sama ka zo musu da wata aya to kai haka Allah yana nuna masa cewa da ya ga dama sai ya ce falausha rabbuka lajama'ahum ala alhuda da ubangijinka ya ga dama da sai tattara su duka ya dora su akan shiriya wato ba sai ma ka zo an aiko ka ba sai ma kai da'awa ba sai zanto ubangiji tun farko ma ya nuna masa hanyar da ta dace sai Allah ce fa la takunanna min aljahili kada ka zamo cikin jahilai wato kada ka zamo cikin waɗanda ba su san cewa da Allah ya ga dama da ya tattara su akan shari'a ba to kaga wannan shine aljahlu adamul ilm shine rashin ilimi Allah yake cewa jaraka dhallan fahada mun same ka mara shin sani muka shirya da kai wato muka baka ilimi wanda yafi na kowa so da haka shi dan adam haka yake bai sani ba ubangiji yake sanar da shi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima laysa shu annabin sai muka sanar da kai abinda baka sani ba kuma falalar Allah tana da girma akan ka haka ubangiji ya masa wannan ilimin da babu wani wanda ya samu kamar sa yake cewa ana a'lamukum billah annabi yake cewa na fi ku sanin Allah to gurgurdan yadda mutum yake kokari wajen nema wa kansa wannan ilimi gurgurdan yadda Allah zai hore masa duk wanda ya kama hanyar ilimi ubangiji zai hore masa samun ilimi din kuma zai zanto cikin kulawa da falala ta ubangiji mai girman gaske ubangiji subhanahu wataala shafa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra fa amma man a'ta wanda ya bayar ya gaskata wato sakamako mafi kyau da cewa akwai sakamako mai kyau da yake jiran duka waɗanda suka kyautata Allah ce fasami yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga samun mafi sauki ita ce gidan aljanna da dan adam yake nema to wannan shine ilimi na rashin sani shine aljahlu al'al ilmi shine jahilci na mutum bai sani ba akwai kuma aljahlu al'amali shine mutum ya sani amma ya kamar bai sani ba yayi watsi da ilimin sa yayi gaban kansa yayi abinda zuciyarsa take gaya masa take riya masa ya bi san zuciyarsa to kaga wannan da shi da jahili dai har gara ma wata kira jahili a gurin Allah ya samu uzuri idan ya zanto ba gaza wato ba kin nema yayi ba gazawa ce ta dan adam amma shi wannan Allah ya bashi ilimi amma kuma ya watsar da ilimin sa lokacin da annabi Nuhu alaihi salam Allah subhanahu wataala ya kaddara saukar da ruwan tufan ya cinye duniya a lokacin dan annabi Nuhu ya kiyarda ya shigo cikin tawagar annabi Nuhu a shiga jirgi a tsira a lokacin annabi Nuhu ya kira shi ya kiyarda har da yayi ruwa ya zo cinye shi tare da kafirai Allah daga baya sai annabi Nuhu yake cewa ubangiji ya ubangiji dana yana daga cikin iyalina tunda Allah ya masa alƙawari cewa ya zai tsirar da iyalansa ce to ɗana na cikin iyali na kuma kai ne kafi kowa iya hukunci gashi kuma ya halaka shine Allah ya gaya masa cewa ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yake cewa ya Nuhu wannan ba danka baya cikin iyalinka tunda shi aikin sa ba mai kyau bane innahu amalun ghayru salih aw taqrar innahu amila ghayra salih yayi aiki ba mai kyau ba tunda ya zabi kafirci fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni ka roke ni abinda baka da ilimi akan sa inni a'idhuka allati ina maka wa'azi an takuna min al-jahilin ka zama cikin jahilai to anan al-jahlu anan shine rashin bin abinda ya dace ba rashin sani ba shine yasa annabi Nuhu ya nemi tsarin Allah inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ina neman ka tsare ni in tambaye ka roke ka nan gaba abinda bani da ilimi akan sa saboda kai ne mutsari daga yin abin da ya sabawa abin da Allah subhanahu wataala ya abin nan haka da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ce mutanansa su yanka saniya da umarnin Allah lokacin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ya ce wa mutanansa Allah yana umarta ku yanka saniya qalu inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akula min al-jahili sai suka ce yanzu ka izgili da mu zaka baida mu abun izgili yaya muna tambayar ka cewa an mana an yi kisa kuma an rasa wanda ya kisa kowa yana cewa su wane ne su wane sana cewa su wane ne muna so ka gaya mana waye ya kisa amma kuma ka zo ka ce mu yanka saniya duk cewa umarnin Allah ne ya sanar da su to kaga sai ya ce ina neman tsarin Allah in zama cikin jahilai ma'ana cikin waɗanda suke yin izgili yayin da ake cikin wani abu mai ma'ana su kawo maganar izgili a ciki saboda cewa izgili yana daga aikin jahilai nan jahilci ba ana nufin kawai rashin sani ba ana nufin rashin bin gaskiya da rashin yin abin da ya dace kamar yadda Allah yake cewa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama bayan Allah na kware su ne wanda suke tafiya cikin nutsuwa a bayan kasa idan jahilai suka yi musu magana ta jahilci sai su ce salaman salaman to mu aminci muke bukata ba hayaniya ba to kaga ana aljahiluna ba ana nufin wanda ba su yi karatu ba ana nufin wanda suke wauta da yin abin da ba bai kamata ba don haka shi jahilci iri biyu ne akwai jahilci na rashin sani akwai kuma jahilci na an sani a take wanda duk yayi aiki na saban Allah ya san kuma abin da Allah baya so ya san abin nan saban Allah ne to wannan a lokacin da yake yi shi da jahili duk sai suke shi ma jahili ne shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innamat tawbatu 'ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib Allah yana karbar tuba ga waɗanda suke yin aiki mummuna da jahilci anan da jahilci ba ana nufin rashin wato ba su san abin da suke ba daidai bane a'a ana nufin sun sani suke sabawa sanin sai su ga maka majahili shi yasa sahabbai da tabi'ai suke cewa duk wanda yake yana aikata sabo to a lokacin da yake aikata wa jahili ne wato hukuncin sa da shi da jahili wanda bai sani ba duk ɗaya ne to dan adam na kwarai yana ta kokarin yadda zai kwace kansa daga jahilci a ilmanci da kuma jahilci a aikace ana ya san abin da ya dace ya sani domin ya aiki da shi sannan kuma ya aiki da abin da ya sani da wannan ne zai fitar da kansa daga jahilcin da zai masa illa idan ya zauna bai sani ba saboda haka a koyaushe dan adam yana buƙatar sai ya roƙan Allah subhanahu wataala ilimi mai amfani sannan kuma ya roƙi Allah subhanahu wataala ya amfanar da shi abinda bai sani ba Allahumma allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana ko yaushe rika addu'a Allah ka sanar da mu abinda ba mu sani ba sannan kuma in ka sanar da mu ka ba mu ikon aiki da abinda muka sani to wannan shine kamalar dan adam kamalar dan adam tana tattare da yayin ilimi sannan ya aiki da ilimin sa shi zai fitar da shi daga wannan cuta ta jahilci da take tattare da shi sannan kuma aiki da ilimin sa shi zai fitar da shi daga zalincin kansa domin yana daga cikin zalunci ga kai mutum ya zalunci kansa shine ya ki aiki da abin da Allah ya sanar da shi Allah ya baka ilimi mai kuma kai aiki da ilimin ka dan rayuwarka tanan ta yi kyau rayuwarka ta lahira ta yi kyau sai ka ki aiki da ilimi kaga anan ka cuci kanka kafin baka cuci wani ka cuci kanka man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu ki duk wanda ya ketar iyakokin Allah to ya zalunci kansa to duk wanda zai saba wa Allah to kansa yake zalunta ba ta yadda za a mutun ya iya kubutar da kansa daga zalunci sai ya rike abinda Allah ya sanar da shi na ilimi kuma ya sa shi a aikace Allah ka ba mu ilimi mai amfani
to amin da fatan Allah ya saka da alkhairi malam kuma masu kallo da sauraron mu zamu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin naku domin sauraron amsoshin su daga malam tambayar mu ta farko a cikin shirin fatoyin rahma na wannan mako tana cewa malam wanda ya karanta alqur'ani dan ya samu wata kyauta a duniya shin yana kuma da wani rabo a lahira
abin da yake wajibi akan duk wanda zai koyi karatun alqur'ani ya koyi karatun alqur'ani da sanin yadda ake fitar da tajwidin sa da maqalidul huruf ya koya dan ya san abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya sani kuma ya aiki da abin da ya sani wannan shine asali idan ya shiga koyon karatun alqur'ani da wannan niyya sai wani abu ya bujuro wanda ya shafi karfafar gwiwarsa misali ya kara masa karfin gwiwa kara masa jajircewa ya sa wasu masu fito su koyi da shi sai ya bujuro ko da ya shafi abin duniya ne sai ya samu ta haka wannan babu komai amma ya zanto tun a farko dan wannan ya shiga to ya shiga karanta Qur'ani shi kawai dan yayi suna dan a ce ya iya karatun Qur'ani da a ce shine gwarzo zan a ce masa kaza wannan ita ce manufar sa wannan manufar ba ta da kyau duk mutumin da zai karanta Qur'ani kawai shi manufar sa abinda zai samu na duniya abinda za a nuna shi a ce ya zama kaza ya yanzu shine kaza dan wannan yake shi yake karatun Qur'ani to wannan yana daga cikin mutanen farko da za a fara rura mutar jahannama da sura da kuma kiyama kamar da yazo cikin hadisin Abu Huraira da Imam Muslim ya rawaito farkon mutane da za a mutane uku da za a fara rura mutar jahannama da su a cikin su akwai wanda yazo Allah ya bashi Qur'ani ya karantar da Qur'ani ya karantar kuma Allah ya kira shi ce ka karanta Qur'ani ya ce ina karanta Qur'ani na karantar Allah ya ce ƙarya kake ka karanta da a ce maka makaranci to dan wannan kai karatun dan a ce da kai bi yuqala laka qara'ta bi yuqala laka qari faqad qila abinda kake nema ka samu kuma mun baka kai an ce da kai makaranci ne an kuzuzuta ka an kururuta ka dan wannan kai kuma an baka wannan saboda sai Allah subhanahu wataala ya sa a jashi giri zuwa wutar jahannama saboda ka duk wanda zai nemi ilimi ba Qur'ani ba kadai kowane irin ilimi ne na addini da yake nema da Allah da shi dan wata manufa ta duniya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ta'allama ilman yabtaghi bihi gharadan min ad-dunya lam yarah raihata al-janna wanda duk zai koyi ilimi dan kawai buƙatar duniya ce ta sa yake abin nan li yusiba bihi gharadan min ad-dunya dan ya samu wani wata buƙata bai buƙatar ta duniya sai ce to ba zai shaki ƙarshen aljanna ba saboda haka babu laifi mutum yayi ya koyi Qur'ani dan maganar Allah ce karanta ta yana da lada kuma a ciki zai san addinin sai san rayuwarsa to a cikin haka kuma wani abu ya bujuro wanda ya shafi wato karawa masu karatun karfin gwiwa ya shiga musabaka ya ci gasa wannan duk ba zai zama laifi ba ba zai zama abin da cutarwa ba amma ya zanto tun farko wannan shine manufar sa to nan ne illar take saboda ita musabaka a karan kanta ba ita ce illar ba ya danganta da niyyar da mutum ya karanta Qur'ani nan domin ita
na to wannan mai tambayar take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta anan ita ce mutum ne suka samu sabani da matarsa cikin dare sai ta fita daki za ta bude gida sai ce da ita idan kika bude gidan nan kika fita ni dake har abada kuma ta fita ya hukuncin maganarsa
wannan shi da ake cewa talaqul mu'allaq wato sakin da aka rataya shi da wani abu abin ya samu sakin ya tabbata to wannan yana komawa ga niyyar shi ne maganar shi mijin meye miyarsa a karan farko a karan farko shin yana niyyar sakin lokacin da ya gaya mata haka sakin yayi niyya in ta fita ya sake ta sai kuma ta fita saki ya tabbata dai har ya ni ya ci sakin saki ya tabbata in kuma a kawai ya faɗi haka dan ya tsorata ta ne misali tsorata ta ya gargade ta ya razana ta ta ji maganar da ya faɗa da girma ta fasa fita saboda haka ne ya sa ma'an ransa shi ba niyyar saki yake ba to shi wannan sakinsa bai tabbata ba saboda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa kowane mutum yana samun wato sakamakon abin da ya niyyata ne idan abin da ya niyyata sakamakon abin da yake nufi da niyyarsa kaza ne to shikenan shi ne zai tabbata saboda haka in yayi niyyar saki saki ya tabbata in ba saki yayi niyya ba to likulli imri'in ma nawa abin da ya niyyata din shi ne zai tabbata saboda haka yayin da ya gaya mata wannan magana saki yake nufi to sakin ya tabbata in kuma a'a ya faɗa ne kawai dan razana ta ya tsorata ta ya hana ta fita amma kuma ta kiji ta fita to nan ba za ci sakin sai ya tabbata ba wannan ita ce mafi ƙarfin magana cikin maganganun malami akan wannan masala
to wannan tambayar kuma take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da Allah menene ingancin hadisan da suke hana sa jajayen kaya da ruwan goro
to hadisai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an hana ni nuhitu an lubs al ahmar wa an khatim al zahab wa ana aqra wa ana qari hadisi ne sahihi na hadisan bara ibn azim na cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hana ni an hada fone na cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an hana ni in saka kaya jajaye an hana ni in sa zobe na zinariya sannan an hana ni in karanta Qur'ani lokacin da nake cikin ruku'u akwai hadisi a cikin sahih Bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisul bara din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sanye da hulla hullatan hamra ra'aytuhu marbu'an wa alayhi hullatan hamra ma ra'aytu shay'an ahsana minhu naga annabi sallallahu alaihi wasallam tsaka tsaki ba mai tsocan can ba ba ga jere ba tsaka tsaki wana ganshi da sanye da wasu jajayen kaya a jikin sa ban taba ganin wani abu da yake kyansa ba to anan a can hadisin annabi ya ce an hana shi ya sa jajaye anan kuma al-bara ibn azib yana cewa ya ga annabi cikin jajayen kaya to wasu daga cikin malamai kamar ibn al-qayyim yake cewa ja al-hulla kaya ne wanda yake da ja ne amma yana da ratsin wata kala abin nan baki a cikin sa yana da ratsin baki a cikin sa ba wai ja ne siriya ba ba ja ne wato jawur ba ba jade ziryan ba akwai ratsin wata kala to su suke cewa in jajayen kayan ba wai jani daga abin nan shi kadai ba a jani wanda yake akwai ratsin wata kala ko rodi ko kuma a zane na kada fari ko ja da fari ko ja da baki ko wata kala dai wannan babu komai shine hulla din amma in jani sirfan wato babu wani sofanan wata kala a cikinsa to shi ne wancan hadisin da ya ce an hana shi sa jajaye al-usfur wasu suna fassara shi da ruwan goro ko shuɗi ko abin da ruwan dorawa wannan ba haka ba ne shi al-usfur wani tsoro ne wanda ake rini da shi yayin da aka rina kaya da shi sai jajawur ba wai shi yana nufin ruwan goro ba kamar yadda al-asfar shi da ake wancan da hamza ne wasu masu fassara suna fassara abin ba daidai ba al-mu'asfar shine tufafin da aka rina su da wannan ganyen usfur shi kuma ganye ne wanda in aka rina tufafi da shi sai su yi jawur ba wai su yi ruwan goro ba babu wani hadisi da ya ce ka a sa kayan ruwan goro ko ka sa kayan roji a ciki babu wannan
na'am
shi wancan mu'asfar ne wasu suke masa kuskuren fassara shi kuma al'asfar na 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 rawa abin rawaya ko kace ruwan dorawa ko kace ruwan goro shi wannan hamza ce ba ba ainun bace al'asfar hamza ce shi kuma al'mu'asfar ainun ce saboda ba kore yake ni ba abin da yake nufi ba ruwan goro yake nufi ba yana nufin jashi ma shi ma jan yake nufi saboda haka magana dai tsakatsakiya ta malamai shine shine cewa namiji ba zai sa namiji ba zai sa kaya jawa jawur ba gaba daya amma idan akwai ratsin wata kala a jikin jan to wannan babu komai
to wannan tambaya take cewa assalamu alaikum malam ina neman karin bayani game da yadda ake kurkurar baki da shaka hanci da kamfatar ruwa daya idan na sa ruwa a baki sai na zubar kafin na shaka hanci ko kuma zan iya sa ruwan a baki sai na shaki hanci na face kafin na zubar da na baki na
yadda yazo kamar yadda yazo hadisi Abu Lahab bin Zaid yana cikin Sahih Bukhari yana fasfanta alwala Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kurkure baki ya shaka ruwa da kamfata daya da kamfata daya zarfatin wahida kamfata daya abin da ake nufi da kamfata dai shine idan mutum ya ciko hannunsa da ruwa tafin hannunsa da ruwa sai ya gintsa a bakin sa sai ya kurkure wato sai ya gintsa wani bangare na ruwan ba wai dukan ruwan zai abin nan ba sai ya zuwa sai kuma ya rage saura a tafin bakin sa a tafin hannunsa sai ya kurkure ya furzar su kuma sauran sai kuma ya shaka abin nan sa wato sai ya sa a baki ya kurkure sauran da ya rage a hannunsa kuma sai ya shaka shi ya face ba wai lokaci ɗaya ba zai sa a bakin kuma ya shaka sannan gaba ɗaya furzo su a sai ya kurkure bakin sannan abin da ya rage a hannunsa kuma sai ya shaka shi a hancinsa sai ya face wannan shine abin da hadisin yake nufi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiyaga Annabi yana alwala sai gan shi yana kurkure baki ya shaka da kamfata daya in ya sa a bakin sa ya kurkura ya furzar sai kuma ya shaka abin da ya rige a hannun sa ya face
to wannan tambayar ta ce ita ce wato wannan tambaya tana cewa dan Allah me ya hukuncin taron walima saukar alkur'ani da ake yi domin naji wani malami ya ce duk walimar da ba ta bikin aure ba ce bid'a ce
ba haka bane walima akwai walima ta aure da ita daga nan kalmar walima din ta samu akwai kuma abinci da za a yi shi ba dan walima ba duk da cewa mu a Hausa sunan walima duk wani abu da aka tara mutane aka ba su abinci ba wai shi ne kiran walima amma shi balarabi ko asalin larabci abincin da aka bayar na aure ta'amul urs shi ne ake cewa walima akwai abincin da ake bayar na gayyata kai abincin mutum haka in ya so ya karrama wasu sai gayyace su ya sanya musu abinci shi ba wannan abincin ne duk in an je aka ce wata wani farin ciki ne to muna kira abin walima to sa masa suna walima ba shi yake nuna cewa walima ba ce a shar'ance ita walima tana da alaƙa kawai da aure to idan mutum ya samu wani abin farin ciki ko misali ma'aikaci ne aka yi masa promotion aka kara masa girma ko aka yi masa haihuwa ko ya samu wani abu da zai na farin ciki ya same shi ko wani wanda nashi ne ko baya nan ya dawo lafiya sai ya yi abinci sai ya ci mutane su ci wannan babu laifi amma da sharaɗin kai mai da wannan abin sunna ce ya ɗauka ka wata ibada ce da zai kusanci Allah da ita yana neman wani lada da yin wannan ko ya mai da abin cewa duk sanda abu irin wannan ya faru to yana da kyau a yi wannan din in ya alakanta shi da sunna to shine za a kira abin bid'a amma in ya dauke shi abu ne na al'ada al'adar dan adam yana so ya nuna farin ciki yayin da ya farki cikin farin ciki kuma abu ne mai kyau dan ka nuna kana farin ciki ba laifi bane saboda kan in ya tara mutane ya kira sun ci abinci ba tare da ya dauke wannan ta sunna ce yake rayawa ba ko wani abu ne na addini yake sai da zai yi tunanin ma wanda ya hakan yana da wani lada akan wanda bai yi ba to dai ba da wannan niyyar yayi ba to baka kira abin bid'a yana nan cikin mu'amala yana cikin adat al'ada kuwa ba ta zama laifi sai idan ta ci karo da wani abu na addini ko kuma ita al'adar an dauke ta a matsayin addini to a lokacin da take zama bid'a.
To wannan tambayar take cewa shin akwai haƙi a kaina na bibi mijina domin na tabbatar da halai yake ba mu? Ya nuna min yana zuwa aiki amma kuma ni ban nutsu da hakan ba.
Ba daidai bane kice zaki suggest wato kiji zaki bibiye shi dan ki gano me yake. Allah subhanahu wataala ya hana suggest wala suggest sai su fili karka bibiye mutun dan ka gano wani abin da yake ba daidai ba. Al'aslu shine abinda mijinki zai kawo asali ki dauka a matsayin halal ne. Halal ne sai in ya bayyana gare ki. Ya bayyana gare ki cewa a abin da yake kawo shi ba halal ba. To nan ne zaki yi masa hukuncin cewa yana kawo muku abin da ba halal ba. Amma al'aslu yana fita ko kin san inda yake zuwa ko kin san ko kin san inda yake zuwa ko kin san sana'a da yake ko ba kin san sana'a da yake ba. Al'aslu ki dauka halal ne. Kamar mutum da ya shiga kasuwa ya gana sai da kayayyaki a cikin kasuwar nan za a yi samun wani wanda kayan sata ne ya sato wani kuma cutar wasu ya samu kuɗin ya kawo kayan ya sayar duk zai yiwu. Amma kuma ba a dora wa kai da ka shiga kasuwa ka ta bincike kafin ka sai kayan mutum ba ina ya samo kayan nashi ne ba nashi ba ne wani ya cuta ba wani ya cuta ba ba a dora wa kai mai sayan kaya sai kayan wani binciken ba. Al'asulu shi ne in ka ga kaya ana sayarwa a kasuwa na mai kayan ne ka saya ka yi tafiyarka. Sai in wani abu ya bayyana gare ka cewa wani kayan sata yake sayarwa ka gano haka to a lokacin sai ka kauce masa. Amma ba an dora maka alhakin cewa duk wanda za ka yi mu'amala da shi sai ka bibbi diddigi ka san ina ya samu abin da zai sayar nashi ne ba nashi bane ba dora maka wannan. Haka nan ita ma mace ba dora mata alhakin sai ta bibbi mijinta ina ya samu abu ba nashi ne ba nashi bane wani ya cuta wani ya damfara wannan ba ruwanta. In ma wani ya damfara ba ta sani ba ita halalta ce ita ba haramta ce ba ita halalta ce. Abinda miji yake kawo matarsa ita a gurin ta halal ne ko da shi zai wata hanyar ya samu mara kyau ita kuma ya zo gare ta to wannan ba zama haramun a kanta ita ta yi amfani da shi sai dai idan lokacin da ya bayyana cewa abin nan da ya dauko na wasu ne ta ji labari ya dauko abu kaza na mutane sai kuma mutum ne ya fita ya sato dabbobin wasu ko kakin wasu ya zo ya kamata ta fahimci cewa sato su yi wani baya halatta ta ci saboda wannan haramun ne ta san shi ƙararra shi ɗin ne. Amma wani abin da yake cikin ribibi ba ta san da shi ba wani baya halatta ya halatta ta ci kuma baya halatta ta ci za ta bi diddigi sai ta gano. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo gurin ɗan uwansa ba wai mace ba kawai ba wanda ya je wa ɗan uwansa gidansa ya bashi abinci annabi ce to ya ci kai ya tambaye shi daga ina ko ya bashi abin sha ya sha kai ya tambaye shi daga ina. Ma'ana al'asru duk abin da ya zo hannun musulmi ɗan uwanka to halal ne baka tambaya ta ina ya abin nan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da har da Yahudi ya yi mu'amala ya sai abinci a wajensa duk da cewa Yahudawa Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa suna cin riba. Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa ya yi musu uquba saboda me saboda wa akhdhihim ar-riba saboda karban riba da suke suna cin riba wa akhdhihim amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci gurin mai yahudi ba tare da ya bincike wai mai yahudin nan ya ci riba ko ba riba ta hanyar riba ya samu duk wannan ba annabi bai tsaya ya bincike akan wannan ba. To da al'asulu mallaka sani sai abin da ya bayyana da karara cewa ba mallakin mutum ba ne.
To malam wannan tambayar yake cewa shin sharadi ne sai mace ta rufe jikinta gaba ɗaya idan za ta yi karatun alkur'ani? Saboda ni wani lokaci ina karatun babu ɗankwali wani lokacin ma da kayan bacci.
Baya cikin sharadin karanta alkur'ani sai mace ta rufe kanta ko sai ta sa hijabi sai ta lullufe jikinta dole baya daga cikin sharadin karatun alkur'ani. Karatun alkur'ani zikiri ne shine mafificin zikiri ba zikirin da yake karanta alqurani. To Allah subhanahu wataala ya ce allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda suke ambaton Allah suke zikiri a tsaye suke ko a zaune suke ko a kishingide haka nan ya tabbata hadisin Aisha da musallar take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani nabi yana ambatan Allah yana zikiri a kowane yayi yake ciki saboda haka duk halin da take ciki ba hana ta karanta Qur'ani mutakar da tana cikin sarki ba tana cikin najasa tana cikin najasa yana da kyau ta kawar da najasar in wacce ake kawarwa ne nan take kamar abin da ya shafi bawali misali ko abin da ya shafi janaba tana iya wanka to ta sarki din yana cikin kamala yana cikin kamala mutum zai karanta alqurani ya zama yana da sarki yana da sarki na haratul hadath zai tsarkake jikin sa daga abin da yake zai hana masa sallah misali yana da alwala in kuma tana cikin al'ada ne to wannan ita ma za ta iya karanta alqurani ko da tana da al'ada don wani abu ne da ba hannun ta yake ba za ta iya kawar da shi ba to amma in ta samu dahara cikakkiya lokacin da take da ikon haka to yafi karatun ta yafi kamala yafi zama kamala ko shi namiji ya karanta alqurani bayan yayi misali ya alwala ya zauna ya karanta alqurani to yafi samun kamala amma ba hana shi ba dan da zai karanta alqurani bai da alwala to haka nan sitirar jiki ta ma ba ta da alaka da karanta alqurani har karanta ko kai ya karanta wannan ba sharanta mata wannan ba
to me wannan tambaya yake cewa dan Allah malam menene hukuncin rage shekaru da ake yi idan za a je jami'a ta kasashen Larabawa da suke ba da scholarship dan mutun ya samu gurbin tafiya sannan in ya gama karatun me hukuncin aikin da ya samu da wannan takarda
su wato kasashen Larabawa suna sanya shekarun saboda suna ganin misali in sun dauko mutun tunda musamman yanzu kamar Saudiya da suke sharantarta ba ko ina ne ake sa wannan shekarun ba wanda za su baka scholarship su kashe kuɗi a kanka to sukan so su dauko wani wanda kwakwalwarsa take ja baya da wasu commitment da yawa bai shiga wasu matsaltsalu na rayuwa ba wanda za su hana masa karatu ko a zo ana karatun ma baya ganewa saboda shekaru sun ja ko kuma saboda a'a ya riga ya shiga wasu abubuwa a rayuwarsa wanda ga dauke masa hankali ka zo su kashe kuɗin su a banza to sai suke cewa ya zama na shekarunsa bai wuce kaza ba bai wuce shekara hudu da gama misali shekara hudu da gama sakandare kai ya wuce shekara hudu da gama sakandare a lokacin ana karatun ba da akai masa na baya bai riga ya manta ba nan zo za a dora masa na gaba to zai saukin dauka saboda haka sukan sa sharuɗan wannan amma ba wai sharadi bane na neman ilimi cewa duk wanda zai nemi ilimi dole a rage ya rage shekarunsa don ya nemi ilimi shi neman ilimi duk sanda ka tashi neman ilimi kawai ka neme shi akwai wanda ba su tashi neman ilimi sai bayan sun kai wasu shekaru masu nisa sannan suka fara neman ilimi kuma suka zama wani abun koyi ga waɗanda suke bayansu saboda haka ba sharadi ba ne wannan in ya zanto shi shekarunsa misali suna cewa shekara 25 shi shekarunsa sun kai 30 misali ko sun kai 27 ko da 8 kuma yana buƙatar karatun kuma zai iya kila ba a cikinsa yake to sai ya ga zai rasa karatun sai ya je aka ba shi takarda da take mai shekarunsa muna fatan ya zanto abin da sauki tunda na farko dai bai zama ya yi da wata mummunan manufa ba sai don ya samu ilimi kuma sannan yana ganiyar lokacin da ilimin zai same shi zai amfane shi wanda da watakila da sauki kuma ya je karatun don ya zo kuma an ba shi certificate ya yi aiki da abin da aka ba shi wannan babu komai so ba za a iya cewa mutum haramun ne kai hakan ba in har ya zanto yana shauƙin karatu tunda ba sharadi ba ne dama da cewa ba ka a baka ilimi in ka wuce su sun sa ne saboda ta hikima wadda suke ganin cewa in ba su yi hakan ba to za su kashe kuɗi akan waɗanda karatun kuma zai zama ba su same shi yadda suke so shi ne dalilin sa wannan sharadin amma mutum ya ga cewa hanyar neman ilimin ce kuma yana buƙata a takarda ya rubuta musu haka don ya samu ina fatan ya zanto da sauki
to me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce menene hukuncin zagaye kabari da dutse ko bulo da kuma zuba kananan duwatsu a kansa
abinda shari'a ta hana shine gini kabari masa gini wannan shari'a ta hana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama naha an tujassasa al-qubur aw an yubna 'alayha nabi ya hana ayyo kaburbura siminti rufe shi da siminti masa yadda za ga wasu kaburbura ana musu nabi ya hana wannan sannan ya hana ayi gini kabari ya hana wannan so waɗannan abubuwa su aka hana mutum dan ya sa duwatsu haka ba gini ba wannan ba zai zama laifi ba akan sa dutse ma dan ayi alama sa dutse ya zama alama cewa wani ne a wurin kaburi kaza amma ba a gini ba a zo rubuta sayin board ba wannan duk baya daga cikin abin da shari'a ta zo da shi amma dan a sa dutse wannan babu komai misali zanto ko ruwa yana bi ta gurin yana tafiya da kasar gun sai aka sa ɗan abin nan duwatsu haka aka danga zanto gurin ruwa yana wucewa sai aka zuba duwatsu wannan babu komai dan ba shi ne gini da aka hana ba amma a zuwa gini guri wannan shari'a ta hana wannan
to wannan tambaya da take cewa shin zan iya yin salatin annabi ko istighfari ko tasbihat da hailala in faɗa sau ɗaya sai in ce adada khalqihi wa rida a nafsihi har zuwa ƙarshe domin samun lada mai yawa
abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kamar da yake cikin asalin hadisin juwairiya nabi ya fita masallaci da asuba ya je can ba an yi asuba ya zauna har zuwa lokacin hantsi bayan walaha sai da ya same ta inda take ce ba ki gushe ba kina gurin nan da kina barki a nan tunda na tafi ta ce eh bata gushe tana gurin ba wana tana ta wuridinta shi da ya ce to kin gani na faɗo su kalmomi guda hudu sun fi da abin da kika yi a nan gurin shi ne ya gaya mata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati ya ce na yi abin da na za a auna shi da abin da kika faɗa nan sai ya doke naki to wannan shi ne abin da annabi ya koyar na wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimati to bai kamata kai kuma ka zo ka wallafa naka ba ka dauko wani abu ka dauko wani abu ka kuma ka jona ka ce adada khalqihi annabi ya koya mata wani abu ba sai wannan shi in kana son ka samu dacewa a cikin sha'anin addini to ka tsaya akan abin da aka saka rayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatqau ka tsaya kyam a inda aka umarce ka da kai da waɗanda suka tuba tare da kai ka kuce yaka so ba daidai bane kai yanzu ka bude kofar ka dauko wani salati ko wani abu ka jona kai kuma ka ce adada kalbi ai ba wani annabi ya gaya mata ba nabi ce alhamdulillahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdihi su ne annabi ya faɗa ya kuma faɗi wannan so kai ma ka faɗi abin da ya faɗa mana ai yafi akan kai ka zo kai wallafa na kamar kana gana kan zai yafi nashi in nashi yafi naka to da me za ka yi naka kai ba kana nufin abin da yafi ba to in ka yarda nashi yafi naka me yasa za ka kawo naka tun farko sai dai in kai kana ga yanzu kai naka yafi nashi to kuma ka ga akwai hatsari mutum ya cewa shi nashin da zai zo da shi ya har hada ya fi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi shaka akwai hadari ya yi abu a tutar banza sannan kuma Allah zai kama shi da wani kuduri mara kyau amma kuma ka yarda nashin ya fi naka to shikenan sai ka ɗauki nashin tunda dama abin da kake bukata shi ne ka yi wani abu wanda ya fi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala so ba daidai ba ne yin haka.
To wannan tambaya take cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam. Idan mutum ya makara bai yi wuturi ba yaushe ya kamata yi?
Shi wuturi sallar dare ne. Sallar dare ce tun daga isha'i har zuwa gefen asuba. In aka asuba ta aka alfijir yake to shikenan lokacinta ya wuce. Lokacinta ya wuce sunna ce tana da lokaci. Lokacinta daga isha'i. Ba a fara wuturi daga magariba sai isha'i. Daga bayan isha'i kuma har zuwa gefen hudowar alfijir da zarar alfijir ya fito lokacin ta ya wuce to ko ba a rama ta ba da cikin sallar da zaka ce bari ka rama bayan sunna ce da lokacin ta ya wuce ibada ce da lokacin ta ya wuce ba a bukatar sai ba a neman ka da ka rama ta saboda in baka samu kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam in bai samu yayi wuturi da daddare ba yakan yi raka'a 12 da rana raka'a 12 ba wuturi bane ka wuturi ai shi ana samun daya ta hawkai kure ayi uku wadda uku biyar tara bakwai tara sha ɗaya sha uku su ne wutiri amma wannan shirka goma sha biyu ba wutiri ba sai mai kan sallaci wasu rakawoyi ga rana ba ma ba wutiri
to mi wannan tambayar yake cewa idan aka hada sallar magriba da isha saboda ruwan sama menene hukuncin mutumin da ya shiga masallaci lokacin an gama sallar magriba za a fara sallar isha shin zai fara sallar magriba shi kadai a gefe ne sannan ya bi sahu su ci gaba da isha a duk inda liman yake ko kuwa
shi hada sallah salloli guda biyu magrib da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su ana yi ne don a samu sallar jami'i a masallaci tare da liman wanda shi ne hikimar hadawa samu sallar jami'i a masallaci tare da liman saboda idan aka rasa ba sallar jami'i bace misali kake zaka in ba sallar jami'i bace dai dai ku ne kaga ba ka je kai kadai a masallaci ka hada salloli biyu ba kai kai taka ka kuma yin wata ka ce ka hada saboda ruwan sama ai ba jami'i bane sannan ko kuma ka ce zaka yi ta jami'i ka hada jami'i amma a gida kana tare da iyalin ka ana ruwan sama sai ka ce zo mu hada gashi jami'i ne da liman amma kuma ba a masallaci ba saboda haka ba maganar ka zo ka samu ana isha'i sai kai magariba in ka samu an gama isha'i shikenan sai ka jira sai lokacin isha'i saboda anan yanzu ba ta sallah da ka hada da liman baka samu wani jami'i tun yanzu anan kai kadai zaka yi yanzu lokacin da ka zo zaka yi magariba amma an gama magariba ka bi isha'i na farko ka ga dai baka yi magariba ba kuma in ka zo zaka yi ta kai kadai zaka yi ta to ina jami'i salatin ba mu baka hada salloli biyu tare da liman ba shi wannan hikimar yin sa ba wai kawai dan ana ruwa ake sadawa ba in ana dan kana gidanka a zaune ko kasuwa a zaune idan ana ruwa shi ka hada sallah ba saboda baka sa ba wai ka hada sallah bane shi wannan ai dan a dauke wa mutane haraji ne takuruwa ana ruwan sama in kuka zo kai magariba aka ki yin sallar isha'i a daidai lokacin kowa ya sai koma gida ne kuma ya sake fitowa cikin ruwa kaga akwai takuruwa shi ko musulunci duk abin da zai sa a samu takuruwa da takura to yana dauke wa mutane shi wa ba ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addini ba Allah ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba to dan wannan wahalar da za a gamu da ita na a fita a koma gida sannan a cikin ruwa a sake dawowa haka ce to ku hadi kuma kun samu sallah jami'i a cikin masallaci tare da liman to amma in kai kadai ne a gidanka kaga ba jami'i bane ko da matanka ba tare da liman bane ba a masallaci bane ba ka da sallah haka nan mutumin da yazo ya samu an riga an yi magrib kaga ba magana shi ya samu jami'i tare da masallaci ba tunda an riga an gama ba ya da wannan kuma damar da yake so ya samu ta ya samu hada salloli guda biyu saboda haka sai magaribar sa ya jira kuma lokacin isha'i sai ya zo isha'i sa
to wannan tambaya take cewa malam ko ya halasta idan mutum ya ziyarci mamaci a makabarta ya fara yi wa annabi salati kafin ya fara yi wa mamacin da ya ziyarta addu'a kuma zai iya yi wa wasu mamatan addu'a da ba a makabarta aka binne su ba
na'am ita addu'a kofa ta bude take kuma addu'a ana yi mata shimfida da salati ana sa salati a tsakiyarta ana rufe ta da salati duk wanda ya halatta yana iya farawa da salatin annabi ka yi masa addu'a sannan ka rufe da salatin duk ba komai shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tsari ne da ake amfani da shi wajen sa addu'a ta karbi wurin Allah subhanahu wataala saboda haka dan ka bude da salati ba komai bane ba laifi bane kai abin da ya dace ko kai kana yi kai addu'a kuma kai salati ka kuma yin addu'a ka sake rufewa da salati ba komai ko kuma ka sa salatin a ƙarshe duk dai ba matsala sannan kuma addu'a zaka iya yin wasu addu'o'i da wasu shafi wannan ba da wasu ba matan duka ba laifi
to wannan tambayar malam ya ce assalamu alaikum tambaya ta ce mahaifinmu ya rasu ya bar kuɗaɗe da gida amma ana bin sa bashi sauran yaransa suna so a biya bashin da kuɗaɗen da ya bari amma ƴan uwan mahaifin namu suka ce a bar ma yayanmu ya yi kasuwanci da shi bayan wani lokaci sai a biya sai aka raba gidan da ya bari kowa aka bashi rabansa
ba tare da biyan bashin da ake binsa ba shi kuma yayin namu ya kashe kudin ya kare gashi har yanzu ba a biya bashin ba shin sauran yaran nasu suna da laifi ne akan bashin domin sauran har sun siyar da rabon gidan da aka raba musu dan Allah ina son mallam yayi mun bayani domin abin yana ta muna
to duba da watakila ko lokaci kuma watakila ba tambayar za ta dan
ta farki
za ta dan sha abin nan
kwarai
kwarwar da ta farko mun zo abin tambayar gobe sai ka
to shi kenan ma
sai mu samu fara ansata
to bari mu dauki tambaya ga Jeriya wannan ce assalamu alaikum mallam banki ne suka samu kudin ruwa 3000 idan na cire su zan iya ba wa dan uwana ko sai wanda ba dan uwa ba
haka yi ba kowa ma ba wai lalle sai dan uwanka ba
na'am to wannan kuma yace akwai ayoyi da dama a cikin At-Taura da suke nuni da cewa an yi wa Yahudawa alƙawarin ƙasar Palestine har suna kiranta da Promised Land tun zamanin Annabi Ibrahim haka ma wasu ayoyi daga Al-Qur'ani sun nuna haka
wala san ina buƙatar lokaci
shi ma wannan
eh wa gara ga mutum sai kiran
na'am to
zuwa gobe insha Allah sai mu ci gaba
to shi kenan mallam masu sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na fatoyin rahma na wannan mako a madadin shi babban malamin namu shi malami Professor Muhammad Sani Umar Rijal Limo babban malami a sashen koyar da addinin musulunci a Jami'ar Bayero dake nan Kano wanda da shi muka kasance a cikin shirin na wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa har wannan shiri ya zo gare ku musamman waɗanda suke hada mu tare da ku sai kuma shi shafuka to mallam Allah ya saka da alkhairi masu sauraro da kallon mu duka anan mu kawo karshen shirin na fitowar rama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressin email na fatoyinrahma@yahoo.com da fatoyin rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta a madadin shehin malamin namu Professor Sani Umar Rijal Limo malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wannan kuma yake ba mu dama domin ansa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin sunana Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh